محمد بن عبد الله وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا جدد غوديا غا الله تبارك وتعالى ربامو يكو نساكي هللتا أولنا مكرنتا ko ince masallaci na makaranta hadda alqur'ani mai girma a wannan gari na shagari. Yau Laraba, domin ci gaba da karatun da muke gabatarwa a cikin littafin Al-Wajizu fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz, littafin da mawallafi واتهم الدكتور عبد العظيم بن بدوي واللفا كما ريدا انت ثاني منا كراتو اباب الجنائز اتكين ونا لتاتي كو انشي كتاب الجنائز لتاتي كو بانغري واندي كمشي مغانا اكن جنائزوجي واتو جنائزا. Alhamdulillah, mun yi nisa kuma mun zo ƙarshe a wannan kitabu din, a inda mun kai ƙarshen wato bizni mamaci, ƙari bizni shi, da kuma bayan an ƙari bizni shi a tsaya na dan lokaci a yi masa addu'a, a roƙan masa gafara, a roƙan masa jimriya da nafiya da dauriya wurin ba da amsa tambayoyin da ake masa a wannan lokaci ne. Sa'annan da kuma waton bayani akan abin da ya fito bayan wannan addu'a, waton ta'aziyya kenan, wanda za a yi ga 'yan uwan mamaci. Kamar yadda bayani ya gabata satin da ya wuce, addu'a daban, ta'aziyya daban. Addu'a a roƙan mashi mamacin gafara, a roƙa masa liluwar kabri, a roƙa masa Allah ya bashi ikon karɓa tambayoyin da ake masa da dai sauransu. Ta'aziyya kuwa, 'yan uwan mamakin za a ba su haƙuri, a hankurtar da su. A wani bagire ne ake yin wannan ta'aziyya, ana yin ta a kowane bagire. Ana iya yin ta'aziyya a kan hanya, ana yin ta'aziyya a gida, sai dai ta'aziyya a cikin makabarta. Sunan malumma sun karkata zuwa ga ba a yi a cikin makabarta. Kamar yadda bayani ya gabata satin da ya wuce, to idan an yi cikin makabarta ba, to shi kuma bai zan lingin da har za a tsananta ma wanda ya yi haka nan ba a cikin makabarta. Yau magana ne a kan ta'aziyya da kuma abin da mamaci zai umfana da shi, waton bayan an ƙare lamarinsa gaba ɗaya, shin akwai abin da shi mamacin zai ci gaba da umfana da shi. Wannan bayani zai zo insha Allah. Sai dai magana akan ta'aziyya, mai lissafi ce at-ta'aziyyatu, ta'aziyya wato ban haƙuri, shi a ma'anar ta'aziyya ban haƙuri ga 'yan uwan mamaci. Yace wa tushra'u ta'aziyyatu ahli al-mayyiti, an shara'anta yin ta'aziyya ga 'yan uwan mamaci, watun shari'a ta yarda da ayyuwa ɗan uwan mamaci ta'aziyya a ba su haƙuri watun ayi kumfari da kalmomi na ban haƙuri domin su jure ma abin da ya faru. Za a yi wannan ta'aziyyar ne bima ya zunnu annahu yusalli, mai ta'aziyyar zai yi ta'aziyya da kalmomin da yake tsammani za su lallashi zuciyar ‘yan uwan mamacin, to zai amfani da waɗannan kalmomi ɗin, watan kalmomin da za su lallashi zuciyarsa, wa ya kuffu min udhunihim, ya kuma kame ai amfani da abin da zai iya umfanarsuwa wurin sa watan ɗan uwan mamaci su kame min udhunihim, daga bakin cikin da suke ciki. Wato ya zamana waɗannan kalmomi sun sauƙaƙa musu bakin cikin da suke ciki na rasuwar ɗan uwansu. Wa ya'miluhum 'ala ar-rida was-sabri, kuma waɗannan kalmomi za su iza su zuwa ga yarda da haƙuri game da abin da ya same su, ai su yarda da hukuncin Allah kuma su yi haƙuri da abin da ya faru. An so su yi umfani da kalmomi mimma ya tsubutu anhu sallallahu alaihi wasallam, na daga kalmomin da sun ka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam, domin annabi ya yi ta'aziyya. So tunda ya yi ta'aziyya, waɗanne kalmomi ne an ka kiranto gurinsa wanda yake yin ta'aziyya da su? Shi annabi sallallahu alaihi wasallam. Bimana idan annabi zai yi ta'aziyya ga ‘yan uwan mamaci, yaya yake cewa? Waɗanne kalmomi ne yake faɗi na ta'aziyya ne? To idan mutum ya san waɗannan kalmomin, waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗarsu a lokacin ta'aziyya, to sai ya yi umfani da waɗannan kalmomin shi ma a wajen yi wa wasu ta'aziyya. Shi ya sa ce, in kana ya alamuhu wa ya sadiruhu, in ai ya zan shi mai yin ta'aziyyar ya san waɗannan kalmomi kuma ya ardace su suna nan cikin zuciyarsa bai mance su ba, to sai ya yi umfani da su wurin yin ta'aziyya. Wa illa in kuwa a'a bai san su ba, ko ya san su ya mance su, ko ko a'a bai iya kawo su, dama ba har da cewa yayi ba, ya dai karanta ne amma ko bai rike ba, to fa bima tayassara lahu min al-kalam, to sai yayi ta'aziyyar da abinda ya sauƙaƙa gare shi na daga magana al-hasani mai kyawu, alladhi yuhaqqiqul gharda, magana wadda waton za a kamma dai abinda aka buƙata. Ai dama abinda aka buƙata shine a hankurtar da ‘yan uwan mamaci, sannan a faɗi kalmomin da zai rage musu jimamin da suke ciki. Inda an samu kalmomi waɗanda za su cimma wannan buƙatar, to ko da ba haddace wancan da annabi yi ba, to an kai umfani da masu kyawu, to shi kenan. Wala yukhalifu shari'a, inda bai saba ma shari'a ba. To kun ji abinda ake ce mata ta'aziyya da kuma yadda ake yin ta'aziyya. Ga misali kaɗan daga cikin kalmomin ta'aziyyar annabi sallallahu alaihi wasallam, domin mai iya harda cewa ya haddace ya samu ya riƙa umfani da wannan a wajen yi wa mutane ta'aziyya. An Usama ibn Zaidin قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم منظم وترانا أقولن النبي سيراد أمينكين الله ستبت أغريه شيء أصامينا بعد العبار وترانا سنة تارد من زهر صلى الله عليه وسلم أول مجلسي فأرسلت إليه إهدى بناته النبي ناديا masin armi akwai wanda ake ce ma Ruqayya sannan akwai wanda ake ce ma Zainab sannan akwai wanda ake ce ma Fatima ita Ruqayya tana armi ne da Sayyidina Usman dan Affan tarasu bayan ta haifa mata watan biya wadda ake ce ma Umama bayan ta rasu kuma sai manzon Allah ya saki arman masa da kanwata ita zai Ruqayya din wadda ake ce ma Ummu Kulthum wasu ce watan wadda aka nuni da ihda banati ana nini Ruqayya ita ta aika ita ihda banati watan ɗaya daga cikin diyansa shi manzon Allah mata masu armi tad'o tana kiran shi manzon Allah da yazo gidansu wa tukhbiru kuma tana bashi labari ga sakon da ta yi na aje a wada manzo Allah tana kiran sa cikin haka tana ba shi labari anna sabiyan la cha wani yaro nata ya ce sabiyan ko ibinan ko da na anata fil mauti yana cikin hali na magagen fitar rai da haka tana kiran sa yazo kenan kiran da ta yi masa sai ta ƙara ba da labari da dalilin da ya sa suka kiransa domin ya yi saurin zuwa domin tana ba shi labarin abinda yanayin da take ciki na damuwa da baƙin ciki na ga ɗansa nan yana magagin mutuwa da haka manzon Allah ya zo ko akwai wani abinda manzon Allah zai wanda zai amfani yaro da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wanga saƙo sai yace ma manzon da ta aiko irji ilaiha fa akhbirha anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma wa murha bal tasbir wal tahtasib kuma inda take ka fada mata cewa fa Allah dama shi adda abin nan da ya karba ai abin nan da ya karba na rayuwar nan na danki dama na shi ne kaya ne na ya karba walahu ma ata sannan abin nan da ya baiwa na shi wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma sannan dukkan komai a wurin Allah yana bisa ga ajali abin ambato ai ko wani abu Allah ya yi masa ajali idan ajalin ne yazo to abin nan zai kare daga ka ji dadi ko karka ji dadi kai kuka ko kai mi duk dai in lokacin ne yayi kun ji kalmomin ta'aziyya wanda annabi ya aika kenan kana iya umfani da wannan kalma ka mamaci kaman munan muna fadi iya guri dama rayuwar daga Allah take shi adda ita kuma shi ya karbi abi dai da haka iya guri ba kun ga an debo wani bangare na ta'aziyyar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ko kullu shay'in indahu bi ajalin musamman dukkan komai a wurin Allah yana bisa ga ajali abin ambato wanga shi ba muna fadin haka an gane ko kowa bai wuce iyaka ce kowa na ji saka ajali ne ai haƙuri to ashe kaga mafi yawancin mu nan don muna yin ta'aziyyan nan a bisa ga irin lafuzzan da annabi ya yi ta'aziyya domin ban haƙuri da cewa ai haƙuri dama Allah ne ya baka shi kuma Allah ya karɓi abin ne shi ka baiwa shi ka karɓa ai haƙuri sannan ba mai wuce lokaci ne waɗannan lafuzza sun kama da lafuzzan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umfani da su ko ma'anar waɗannan lafuzza sannan ya ce ma wannan manzon na ta famurha ka koma ka hore ta wal tasbir ta yi haƙuri wal tasbir kuma ka nemi lada a wurin Allah to kun ga ashe ana cewa yi haƙuri wani yi haƙuri ka nemi lada ga Allah ai wannan rashi da kai Allah shi baka lada to ashe ana amfani da waɗannan kalmomi a wajen hankurtattuwa to idan ka san waɗannan kalmomi ainihin su to kana iya amfani da su a wurin yin ta'aziyya idan kuma kana iya ba da kana iya faɗin kalmomi masu ma'anar irin wannan to kana iri abinda dai ake bukata ka faɗi kalmomi waɗanda za su saka haƙuri a cikin zuciyar wanda ya yi rashi da kuma ɗauke masa ko rage masa baƙin ciki da damuwar da yake ciki wannan shi ɗan manufa abinda ake so a cimma to baya ga wannan wayan baki ijtinabu amrain ya kamata a nisanci abubuwa guda biyu wa in tasaba annasu alaihima ko da yake mutane suna ruguwa akan aikata waɗannan abubuwa suna jerin gwanon aikatawa waɗannan abubuwa su ne kamar haka al-ijtima'u lit-ta'ziyati fi makanin khasin kaddani awil maqbarati awil masjidi taro domin karɓar ta'ziya a wani keɓantaccen wuri kamar gida ko a maqabarta ko a masallaci duk waɗannan in dai za a keɓe ne a ce sai wurin za a karɓi ta'ziya za a karɓi gaisuwa to wannan shari'a ba ta zo da wannan ba shari'a ba ta yi da wannan ba ba ta yi da a ce ai an keɓe an tsoronwa kanofi an kawa a zauna domin ɗaya a riƙa zuwa yin ta'ziya a keɓantaccen wani wuri ba sai ba da misali ce kamar a ce a haɗu gidan wani kaddari ke awil maqbara koko a cikin maqabarta a keɓe wurin awil masjidi koko masallaci a keɓe wurin ma'anar wannan kenan ta'ziya in ba wata maslaha an ka diba ba to idan an ka gama wacewa kai kowa ya kama gaban kai ne hatta shi wanda an ka ware suwar ai hatta ƴan uwan mamacin kowa kama gaba ne zai yi wajen lalurori ne to sai lalurar da ka iya bijirowa wanda shi abinda an ka sani to sai abinda ka iya bijirowa abinda ka iya bijirowa kuwa shi ne damuwan mutane da cewa za su yi maka ta'aziyya kuma ba su san inda za su isko ka ba to a kan wannan lalura shi ka sa a zauna a zo ana karɓar gaisuwa domin wani yana son ya yi maka gaisuwa ya baka haƙuri ya ƙarfafi zuciyarka ya rage maka baƙin ciki da maganganu da zai yi maka amma kuma ya bai san inda zai isko ka ba to shi yasa bisa ga waga maslaha waga maslaha ga to ita ka sa a ce a zauna a karbi ai karbar gaisuwa domin sauƙaƙa wa mutane yawon neman ɗan uwan mamaci su yi ta'aziyya wala Allah su isko shi gida gona ko kasuwa ko a masana'anta kai wanda yake ba san inda za su isko shi ba to wannan yana iya keɓe wuri ya zauna don wannan don wanga dalili amma in ba haka ba to ba a yadda a keɓe wuri ba a ce a yi ta'aziyya shi yasa idan an ka fita a makabarta wajen makabarta an ka yi mashi dan uwan mamaci ta'aziyya kan hanyar makabarta zuwa gida ya isa shikenan in an ga ɗa ne an ka yi mai ko baba ne ƙani ne kowa ne ko wani nasa an ka yi mashi ta'aziyya to wannan ya isa ba sai an sake tashi a tafi gida a koma zama a ce an zo ta'aziyya ko an zo karɓar gaisuwa ba bisa ga an riga an yi to wannan keɓe wuri makani khasi domin karɓar ta'aziyya kamar gida ko makabarta ko a masallaci wannan shi ne abinda an ka shigo da shi wanda ba a san shi ba zamanin magabata na karanta tarihin Usaiman lokacin da ya rasu ba mahaifi ne ya rasu dama an san shi da zama masallaci yana karatu yana kawo hardafe da an ka dawo kawai sai shige ya ci gaba da karatu ne wanda ya isko shi ne mai taziya ya karba mai shi ke zai ci gaba da karatu ne to wannan shi ne abinda wato an kafi sani amma yadda mutane suke yi a yau na taruwa a gidan mamaci to wannan jaddadar da bakin ciki ne domin abinda shari'a ka so shi ne abu ya riga ya faru ya wuce shi kenan kowa ya kama gaban kai ne ya zan a wani abin bai faru ba shi wanda abin ya faru kai ne ya ta lalurori ne a buɗe shago a yi kaza a ta yi ana hada-hada wani ya isko shi wani a ce wani ka jin ya rasu ya rasu a Allah duk an shi Allah shi mai rana ko kuma sai kai hakuri an yi rashi gashi da sauransu wannan shi ne abin da an kafi sani a magabata ba a zauna ana ta karɓa ba sai dai wasu malumma na fiqhu su yi maganganu a kan cewa na halaccin a zauna ɗin a karɓa an na tsawon kwana uku da lalura ai bisa ga lalura in aka ce maka abu bisa lalura ba ana nuhin shari'a ta ce a yi wannan abin ba a'a lalura na gitta shari'a ta yi sauƙin ai don ka fahimci wannan lalura da nagista ko yana yiwuwa wani ya taso Kano, Abuja, Lagos don ɗaya zo ya maka ta'aziyya ya koma wato yana zuwa kuma ta haka ce ai ba a san inda kai ba ta yi ta zunda ta ko ka yi gona ko ka yi wani wuri sai zan ka ɗan wahasai shi ya sa idan an ka ayyana misali irin kwana uku daga nan ba a koma wannan zama to zai sa duk wanda ya san cagarar da an ka yi wannan rasuwar to ya san iya wuce wannan lokacin in ya zo bai gane ka gida zanne ba bai damuwa don ya san cewa an riga an gama wannan zama shi yasa malaman fiqhu sun halartar da wannan bisa ga waɗanga dalilai bibi maslaha ta rayuwa da sauƙaƙa wa al'umma ina fata an gane wannan da kyawu kenan a ce yadda aka ɗauka abun kiki a kawar ruwa a birni a hayar ruwa a zo a kawa a kawo shimfiɗu a yi ana shirin zaman an gane ko to wannan duka ba 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 shari'a ba ce shari'a ba sai da wannan ba hatta ma wadanda abin ma bai ma sha'i su ba sai kawai su zo su zauna don wata maslaha ta ta duniya domin yanzu an tsagai su amma bidan maslaha duniya ta yawa dani da shugaba su ne mun taimaka wani ustazu ta'aziyya mata sai da tarasu muna ne muna mun gama ta'aziyya muna wadin dai maganganu aka sai ga wani ya taho ta'aziyya tare da mai kamera ana ka tuna ku yawa ana mai ta'aziyya ana dauka ana documentary ana wadin gashi kuma ya zo wurin ta'aziyya wani kaza 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 ana dauka kaga ni to kaga abin ya zan wani abu wani zai zo ya zauna ne domin kasancewa ya tausaya maka don ka sa cikin masoyanka in wani abu ya faru in wata bukata ta tashi tashi ka kama masa don ya san matsayinka a wata ma'aikata ko a wani abu ko a siyasar ku guda saboda haka yin wannan shi a karar da za ka yi mai na matsayin siyasar ku guda da shi zai ga masoya juna kuke kana so ne kana kauna sai ka yi kaza ka ga kusan ta'aziyyar yanzu ta zo irin haka an gane ya wani zai zo ya yi ta'aziyya din amma kuma sai ce bai saki dan wani bai gane ba haka sai ya yi kokari wani din ne ya gane shi sannan ya tafiya sannan wasu wurare an bude littafai waɗanda ya littafi wanda za ka zo ka sa hannu ka rubuta sunanka da date da lokacin da ka zo ka yi sayi kaga duk waɗannan abubuwa duk kullum in an ka saki hanyar shari'a an ka sassace kwarai kamar yadda waɗanda ke sassacewa har suna ɗaukan wasu masu da'awa da suna da tsanani to ba a son tsanani kam ya ƙetare iyaka to haka ba a son sassacewa ko ya ƙetare iyaka ana son komai a yi tsaka-tsaka in an ka sassace da yawa wasu abubuwa an buɗe ƙofa wasu abubuwa za su shigo da yawa ciki kamar da muka gani yanzu an gane yawa za a ga wata ajiya wanda wuri ne na alhini misali ai wuri ne wanda mutum zai zo cikin kawaici ya zo wani kalmomi waɗanda za su sa ƙarfin zuciya ga wanda ya yi rashi na ya yi haƙuri amma kuma sai zan yau sai a yi ƙawa a yi zo ana dare-dare ana hirar raki wurin duk wannan dama ce wanda an ka basu a bishiyar jawon ba ka dai wannan malam ya ce abu na biyu shine ittighazu ahlil bayt ta'ama lidiyafatil walidina lil izar abu na biyu daga cikin ababen da an ka haddasa wanda mutane suke rigango wurin aikatawa shine ɗan uwan mamacin waton za su riƙa dahuwa abinci domin baƙwancin waɗanda ke zuwa yin ta'aziyya ai domin yin liyafa ga waɗanda suke zuwa ta'aziyya ɗin za ka ga nan gidan mamaci ɗin an maida gida a wa gidan buki ai da za ka ana dawa abinci kala-kala musamman ma in ya zan mai hali ne ya rasu ko ya zan biya ne suna da hali ko ƴan uwa ne za a ga an yanka maraki ko raguna ko kaji gidan ya koma a wajen cin biki ana dahe-dahe kala-kala da abubuwan sha daban-daban za a tanada a riƙa fitowa da su cikin gida ana kawa wannan ruhar da an ka kawa waton a bakin gidan da waɗannan da ake shingide suna karatun jarida wai an san gaisuwa suka yi a riƙa kawo musu wannan abinci idan mutum ya zo ya yi ta'aziyya sai a gwada mai kula can da abinci sai ya koma sai ya je ya ɗebi abincin ya koma gehe ya ci gaba da zama an ji makin abincin ya ƙara kasa ya ƙara ludawa wani ya samu ma wurin da zai rika wannan yini ɗaya samu inda zai ci makafi kunga duk waɗannan abubuwa duk bai halasta ba a yi su a shari'a saboda akwai cutarwa abin mu nan gare mu yana da sauki ma in ka koma ga irin ƙasashen larabawa bid'a ta su ma ta wuce ma ka'ida su har ɗaukan wuri suka haya da yake suna da ƙaranci da kuncin wurare za ga an ɗauki wuri na musamman a kai kanofi da menene a daza wuta a yi abin ga a sa gulabluka a kewaye abincikan sai zo irin wanda kaka so za ka ci kala-kala ɗaukowa aka yi da mota ana kawowa ana ajiya masoya da kowa nan za a su kun ga waɗannan abubuwa duka sun wuce ƙa'ida sannan in an nan ƙasar Sokoto akwai damshi-damshi na da a washe Usman bin Bode wanda ya bisa ga sunna ya zan wasu abubuwa ba su da tsanani in ka tafi ƙasashen da ba Sokoto ba irin Kano da sauransu kaga irin ababen da aka yi sai ka yi mamaki to ba dai in ka ƙetara ƙasashen da ba Najeriya ba irin su Ghana ruha za a kawa musamman ruhawa ganin sai an yi wato an yi kwanaki ya zan kowane irin abu ana yi wurin nan hatta alfahasha da komi ana yi ayi kiɗi ayi komi da ka sani kuma duk wurin wai makoki na wurin zalura abin gana mutuwa an kai duk kuma kaga wannan in ka bi duk sassake wanda aka yi ne da buɗe kafa na ito ayi babu rai yi to ayi ana iya abin ga dan haɗu a zauna saboda kaza duk shi kai wanda aka daga nan wuce gona da iri aka yi ba za a tsaya ba a kan yadda shari'a ta ci sai ga sannu sai a yawaitar da abin abubuwa na sharri su shiga yanzu kai in an ce maka wurin sha'anin ta'adiyya za a mayar da wurin ana kiɗi ana caca kana yarda ba ka yarda amma ana yi ne ana yi za a yi haka in yana da kuɗi ma za a daɗe ana yi ana iya wuce a sati guda ɗin nan ai tashar oliya wurin an gane in mai kuɗi ne mai hali biya ne na wani wuri in ɗane ya dawo daga turai ko daga wani wuri sai wannan buki ya ƙara jaddada a ce ai wani ya dawo ɗane da ke wuri kaza ya taho shanu kaza ɗafin maraƙi kaza za a yanki za a yi kaza za a yi kaza ya kawo na wadda kasan dai iya murai na yi wajen kashe kuɗi wajen turkuɗe mamacinsu da asawaka to shi ne ma da yake cewa wato wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda abbaƙi a cikin musuluncin ba a san da su ba ittihadu ahlil mayyit ta'ama wato ƴan uwan abin garikon ƴan uwan mamaci abinci wato na yin abinci liyafati domin liyafa na alwaridi na lil'iza ga waɗanda suke zuwa domin yin ta'adiyya ɗin wazalika wannan kuwa li hadisi domin hadisin jarir ɗan abdullahi al-bajali radiyallahu anhu shi wannan sahabi jarir ɗan abdullahi al-bajali ya ce kunna na'uddu al-istima'a ila ali mayyiti wa sani'ata ta'ami ba'da dafnihi minan niyaha minan niyaha yace mun zamo su wa kenan sahabbai mun zamanto muna daukar taron da ake yi gurin ƴan uwan mamaci wato a gidan mamaci wa sani'ati ta'ami da kuma yin abinci da ake yi ba a da dafni bayan an gama turbuɗe shi a dawo gida a taru gida ne a yi abinci to mun zan muna ɗaukar yin haka minan niyaha wato daga cikin abin nan da annabi ya hana wato niyaha shi ne makoki kukan mutuwa wato shi ne bayyanar da mahasinu na shi mamacin yake ce mani ya a kukan mutuwa wanda ne sallallahu alaihi wasallam yi ne mamaki shi kuma muna daukan yin haka din muna ba shi wannan hukunci na cewa wanda ya haka nan yayi niyya wato yayi makoki yayi kukan mutuwa dan abinda annabi ya hana wa inma sunna abinda an ka sani kawai sunna game da wannan lamari na wanda an ka matamma an yasnawu aqribaul mayyiti yan uwan mamacin su an ka nema an gane wa jiranu da makota ne na su yi ta'aman su yi abinci li alil mayyiti ga su yan uwan mamacin ai abinda an ka sani wanda shari'a ta sani kuma ya tabbata a shari'a shine yan uwan mamaci su aka so su yi abinci domin su kaima mata da tiyanci mamacin a wannan rana an gane haka ma makota su ma an ba su damar in sun kai abinci a diba a kaima iyalin wani wanda an kawo rasuwa wanda ya rasu yan uwa ne yara ne da mata ne a kai musu abincin an gane ta'aman abinci shibi'uhum ba na banna ba a wanda zai kwadda su wannan kuwa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a lokacin da an ka kashe Ja'far da Abu Talibi a gazwatul mu'tad wanda annabi ya tura su lokacin da Ja'far ya rasu annabi sai ya ce ma ƴan uwansa ko ƴan uwan Ja'far isna'u li ali Ja'farin fa aman ku dafa man iyalai family na Ja'far wanda ya rasu ku dafa musu abinci ai ku yi musu abinci ku ƴan musu faqad ataahum amrun lalle al'amari yashghuluhum wanda zai dauke musu hankali ataahum ya zo musu ai labari dan shi Ja'far labarin mutuwar ya zo ma iyali ne ya zo mu Madina ya zo mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ba nan ya rasu gida tare da hannun iyalinsa ba a wurin yaki ya rasu sai labarin mutuwar ta zo musu to kaga wanga labari zai dauke musu hankali daga babarin tunanin komai a dauko a debo tsaba ayi abinci ayi mi dubba wannan dubbe cikin rayuwar sauran tunane da kuka da shiga cikin yanayin abin ga da yawa ru gare su shi a cikin shi a gare su da haka ake suka bukata ayi musu abinci domin ba su da tunani da juriyar da za su je su yi abinci ranar kun gane wannan auko kuma ya ce ataahum ma yashghaluhum abinda zai shagalantar da su ya dauke musu hankali ya zo musu to kun ga ashe kenan ga asali abinda aka so ƴan uwan mamakin ba su za su yi abinci su kawo ba a'a su abinci ma za a yi a ba su amma ko ba na fariya ba abinci za a yi a ba su domin tausaya musu na abinda zai dauke musu hankali rannan da aza su kunya abinci ya zo musu kuma mun sani wannan sau da yawa gida za a ce mai gidan ko wani muhimmi ya rasu wannan gidan zaka ga matan gida da sauran barori da kuka da dauka abubuwa na alhini ya sa ma sun yi sabatun su je su yi batun girki to kaga sai a yi musu abinci a ba su to shi abin da an ka sani ga shari'a amma yau sai an kai akasin haka an kai sun kuye ya zan su ne ka da ruwan abincin ma suna kawo ma wasu nan waje wai masu karɓar gaisuwa wanda babu shi a shari'a kuma insha Allah nan za mu aje da karatunmu a yau dangane da abin da ya shafi ta'aziyya da kuma abubuwa guda biyu wanda malami ya kawo waɗanda ya wajaba in ji malami a nisance su ko da yake mutane wato suna rububuwa aikatawa, amma kuma malai ya ba da shawara a nisance su, wato shine abubuwan da ake wajen ta'aziyya, keɓe wuri a zauna, sannan da kuma yin abinci domin masu zuwa suna kawo ta'aziyya ɗin su tarar da abinci su ci. Nan za mu aje insha Allah abinda muka faɗi daidai. Allah shi ba mu lada kuskure ya faru, Allah shi yafi mana. Wa alaikum salam. Eh. To da yake bayani bai zo wanda ya bayanin cewa a yi tsaye musu abinci har kwana uku ko ƙayyade cewa ga lokacin da za a yi musu abincin bayani.